والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وذلك لأن الحب المجرد ودعواه تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله. حتى قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في أهل الخشية، ولهذا قرن الخشية بها في قوله: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في أكائدهم مجانبة من يكثر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية، لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة، وما وقع فيه هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار طوائف لأهل طريقة المتصوفة بالكلية، حتى صار المنحرفون صنفين: صنف يقر بحقها وباطلها، وصنف ينكر حقها وباطلها، كما عليه طوائف من أهل الكلام والفقه. والصواب إنما هو الإقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة، والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته باطنا وظاهرا هي موجب محبة الله، كما أن الجهاد في سبيله وموالاة أوليائه ومؤاداة أعدائه هو حقيقتها، كما في الحديث: أوثق أولى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Modibbo a nan kofar Kaura a garin Katsina, a wannan yammaci na ranar Talata, daren Laraba, 21 ga watan Rabi'u Tsani, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431, wanda kuma ya zo daidai da 6 ga watan 4 miladiya ta 2010. A wannan majalisi namu na mako-mako, inda muke karatu a cikin littafi mai suna At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'malil Qalbiyya, wallafar Hamshaqin malamin na Shehu Musulunci Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi, wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana da shekara 728. Yau kuma wannan shi ne darasinmu na 67 a jerin gwanan darussanmu a wannan masallaci, kuma wannan shi ne na 111. Muna nan dai a kan gabar al-mahabba, wato san Allah. A satin da ya gabata, Ibnu Taymiyyah ya fara yi mana sharhin wata magana da magabata suka rika faɗa. Maganar kuwa ita ce: man abada Allah bil hubbi wahdahu fa huwa zindiqun, ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. مغبطا سنة شوى wanda duk ya bauta wa Allah da tso da so kadai to wannan zindiki ne, wanda kuma ya bauta wa Allah da tsoro kawai wannan bakawarije ne, wanda kuma ya bauta wa Allah bin raja'i wato da sa tsammani kadai to wannan murji'i ne, wanda kuma ya bauta wa Allah da so da tsoro da kauna ko da fata to wannan shine mumini mai kadai ta Allah. Wannan maganar magana ce wacce take ta dace da ayoyin Allah da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, domin ayoyi da dama wanda mun karanta wasu daga ciki a satin da ya gabata suna nuna cewa aikin bawa fukafukai biyu ne suke tashi da shi suke daukansa, wato fiffiken alkhawfu da fiffiken arraja, wato dole a samu tsoro a zuciyarsa sannan kuma a samu kyakkyawan fata da kyakkyawan sa tsammani a cikin zuciyar. Idan ya zama na zuciyar ta cika da tsoro kawai to wannan zai gadar masa da ɗeba ƙauna daga rahmar Allah kuma daga ƙarshe ya fada cikin ramin halaka. Idan ya zama na kuma zuciyar ta cika da fata ne da sa tsammani da sa rai kadai to zai zama kuma ya kauce wa hanya ta fuskar sakaci da wasa da shari'ar Allah da dokokinsa ya fada cikin ramin halaka da ƙarshe. Saboda dole ne ya zan a cikin zuciyarsa akwai tsoro na Ubangiji, akwai tsoro na an karɓi aikinsa ko ba a karɓa ba, akwai tsoro na ya dace ko bai dace ba, sannan ya zama akwai kuma kyakkyawan fata da kyakkyawan sa tsammani da kyautata zato ga Ubangiji. Yana sa ran an karɓa, yana sa ran Allah maɗaukakin sarki zai ba shi sakamako mai kyau akan aikinsa. To waɗannan fukafukai guda biyu su ne za su iya tashi da ayyukan bawa har ya kai ga samun cin nasara ya ƙetare ainihin tudun bin tsira. Idan kuma ya zan babu ɗaya daga cikin waɗannan fukafukai to babu shakka ba inda bawa zai je. Kamar yadda ka san tsuntsu yana tashi ne da fukafukansa guda biyu, da zarar ya rasa ɗaya daga cikin biyun nan to kuma babu maganar tashi. To haka al-khawfu wa raja suke a wajen bawa, da tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiquna, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Allah yace suna bautawa ubangijinsu khawfan suna masu tsoro, wa tama'an kuma suna masu kwaɗayi, kamar yadda yake innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sun kasance yusari'una fil khairati suna gaggawa cikin ayyukan alkhairi, wa yad'una raghaban wa rahaban suna bauta mana tare da kwaɗayi da sa rai da tsammani, wa rahaban tare kuma da tsoro. Haka Ubangiji ya sifanta annabawansa, haka Ubangiji ya sifanta bayinsa. Don haka bawa ba zai zama mai bautar Allah na hakika ba, mai tauhidi sai ya zan ya hada waɗannan abubuwa guda biyu a cikin zuciyarsa. Amma wanda ya takaita akan al-khawfu wahdahu al-hubbu wahdahu, yace shi yana bautawa Allah ne kawai dan yana son sa, baya son abinda Ubangiji ya tanada na lada na aljanna na marmari, baya son wannan, ba kuma ya tsoron wuta. Shi in dan aljanna ne to shikenan zai iya daina bautar ma, idan wuta ne baya jin tsoronta zai iya sabawa Allah, idan maganar shiga wuta ne shi ya ji a kola shi kuma zai iya jure ma wutar. To kaga wannan magana ce ta gatsali, kamar yadda muka yi bayanin ta a satin da ya gabata, baka cewa abinda Ubangiji ya tanada na aljanna kai kafi karfin sa ko kai ka wuce shi, kaga wannan rena ma Allah ne. Kamar yadda ba za ka ce kai baka jin tsoron abinda Ubangiji ya tsoratar da shi ba, kai Ubangiji ba zai baka tsoro da wutarsa ba, kawai dai kana bauta masa dai kawai dan kaji kana son shi, amma in ba dan haka ba da wutarsa da aljannarsa ba za su sa ka bauta masa ba. To kaga wannan gatsali ne ga Allah, rashin kunya ne, abu ne da bai dace ya fito daga mumini ba. Sai wanda yake zindiki, wato wanda a zuciyarsa kafirci ne a bakinsa da yake bayyana musulunci. Shi yasa suka ce wa man abadallahu bil hudwa da huwa zindiq, wanda zai bauta wa Allah da su kai kadai to wannan zindiki ne. Ma'ana wannan yana rushe shari'a gaba daya, yana rushe alqur'ani duka. Alqur'ani cike yake da bayanin ni'imomin Allah da ya tanadar wa mu'minai, cike yake da bayanin aljanna, cike yake da kuma tsoratarwa daga shiga wuta. To idan yazo ya ce shi waɗannan duk ba su da wani amfani a gunsa, kaga ya rushe alqur'ani duka. Wanda ya rushe alqur'ani kuma ya rushe shari'a, wanda ya rushe shari'a ba musulmi bane. Baka zindiki shine yake yin wasu abubuwa na yaga ya rushe shari'a, ya mata zagon kasa, ya kai ta kasa. Shi yasa malamai suka ce to irin wannan aiki ne na zindaka. Haka nan wanda zai sa kyakkyawan abin da tsoro, wanda zai sa tsoro kawai a zuciyarsa, har kullun janibin wa'idi yake kallo, wato janibin narko da azaba, baya duba janibin rahama. Saboda shi kullun tunaninsa ta yiwu fa kawai ma wahalar banza yake sha, kullun tunaninsa kenan, kai ni wannan addinin ba watakila ma ni ba ma a karba, ko kuma ya yi laifi ya ga cewa ai Allah ma ba zai yafe masa ba, don haka gara ma ya ci gaba da laifinsa, in ma ya daina a banza ya daina. Wato ya zefa tsoro a zuciyarsa, ya ƙi kallo janibin rahamar Ubangiji, ya manta da cewa Ubangiji ghafilu dhanbi wa qabilu tawbi, mai gafarta zunubi ne mai karɓar tuba. Sai ya daina kallon wannan janibin, kawai ya dinga duban shadidul iqabi ne, shi mai tsananin uquba ne. Ya manta da cewa inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim, ya manta da batun cewa Ubangiji mai yawan gafara ne. Ya riƙa kallon kawai Ubangiji, in yayi fushi da kai yayi fushi da kai kenan, babu kuma ranar da zai yafe maka abin da kai. To wannan shi ma yana kan gabar halaka. Shi yasa suka ce fa huwa haruri, wannan haruri ne. Haruri sune khawarijawa, duk wanda yake ba khawarije ana masa nisba da haruri. Haruri asalin harura sunan guri ne kusa da Kufa, kafin ka shiga Kufa ana ce da shi harura. Anan ne khawarijawa bayan sun yi wa Sayyidina Ali tawaye suka yi dandazo, suka kafa sansanin su a gurin, suka riƙa barazana da kai razani ga musulmi. To shi yasa duk wanda yake dan wannan mazhabar sai a ce da shi haruri, wato a jingina shi zuwa ga wannan gurin da suka yi sansani suka yi dandazo. To a wancan lokaci su haruriyun, wato al-khawarij, su ne waɗanda suka shahara da batun tsoratarwa, da maganar azaba, da maganar wuta, da dawwama a cikin wuta, da kafirtawa, babu maganar rahama da tausayi da lallashi a cikin zuciyarsu. Har kullum idan suna magana, magana ce ta a tsoratar da kai, a razanar da kai, a nuna maka ga kaza wuta, kawai abin da ya rage yanzu a hankaɗa ka ciki. Amma babu maganar a nuna maka akwai rahama ta Ubangiji, akwai gafarar ta, rahamar sa ta yalwaci dukkan komai, kamar yadda yake faɗa wa rahmati wasi'at kulli shay'in. Ba a nuna maka wannan, ba a nuna Allah yana karɓar tuba, ba a nuna Allah mai tausayi ne ga bayinsa, tausayinsa ya fi na komai. Ubangiji maɗaukakin sarki ya halicci tausayi, ya kasa shi gida ɗari, kaso ɗaya ne ya saukar da shi a doron ƙasa, wanda dukkan wani mai tausayi da shi yake tausaya wa ɗan uwansa. Sauran kaso 99 kuma ya aje shi wanda da shi ne zai tausaya wa bayinsa ranar gobe kiyama. To ba a duba wannan, irin wannan hadisan. Kullum maganar da ake yi magana ce ta azaba, da ainihin guduma, da kabari, da duhun kabari, da macizai, da kunamu. Ta yadda za ka ga har ma wasu suke saban Allah sun fitar da ƙauna, ba suna ganin kawai Allah ba zai yafe musu ba, don haka ba za su taɓa tunanin su tuba ba, suna ga an toshe musu ƙofar tuba. Waɗannan su ne khawarij, masu irin wannan aƙidar. Ta yiwu mutum bai zama khawarij cikakke ba ta ko ta 100%, amma kuma wasu ayyukansa da wani motsinsa da tashi faɗinsa suna nuna cewa ya ɗauko wani ɓangare na khawarijawa. Mutumin da zai zama har kullum shi maganar da yake yi maganar azaba yake yi da narku, baya maganar rahama da tausayi da gafara da jin kai, duk sanda zai yi wa'azi to wa'azinsa gaba ɗaya wato ruwan bamagamai ne, har ta zan mutane duk sanda suka zo hankalinsa a tashe yake, yau ko mu za a hankaɗa wuta ko kuma suwane ne. Wato duk sanda aka zo wa'azinsa to babu maganar tausayi da rahama da sawa mutane wato wani danshi dai a zuciya. sai dai a ƙara firgita ka a razana ka, kamar irin waɗanda suke wa'azin mata, akwai waɗanda suka share da wa'azin mata, kullum suka tashi wa'azi akan mata, kawai ne mace in tana ji sai ta ga kawai ba da za ta shiga aljanna, a ce in tana bacci ta juya mijinta baya wuce za ta, to tana mirgine-mirgine, a ne wani tana za su juya ba ba ta sani ba, sai a jawo wani rubabban hadisi sai a kai kauta. In ta bata wa mijinta rai ta yi tsaki ƴar wuta ce, za a sa mala'iku su ta dukanta da guduma a cikin wutar jahannama. Ta bata mijinta ta yi tsaki, ba tare da cewa ga hadisi ya nuna matan Annabi sallallahu alaihi wasallam sukan yi fushi da shi, wani lokaci ma matarsa ta yi fushi da shi tun daga safiya har dare, matan Annabi fa. Waɗanda in maganar tsarki ake da tsoron Allah da sanin Allah a gidan Annabi suke, don haka duk ayoyin da ake sauka suna jin abin da aka saukar. Wasu ma matan daga ciki Annabi yana cikin wato kwance da su a cikin mayafi ake saukar masa da ayoyi. Amma duk da haka ɗabi'a ta mace kamar kowane mutum take ita ma, don haka wata rana za ta yi fushi, to a ce kawai in kin yi fushi da mijinki, in kika je lahira za a yi ta dukanki da guduma, a sa wasu mala'iku masu ƙaho ta walar da kika. To sai zan wato har an sa musu fitar da ƙauna ma, wanda kuma ba haka bane. Annabi sallallahu alaihi wasallama mai tausaya wa mata ne, yana ganin haka kuma yana hakuri, har yana cewa rifqan bil qawari, ku tausaya ma waɗannan kwalaban. Nabi ya sifanta mata da kwalabe, ka san kwalba, kana da kon kwalabe, ake ka tafi a hankali, domin dai da kai ɗan tuntuɓe suka faɗi kaga ka yi asara duka. To haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sifanta mata, yana cewa khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Hatta a hudu basu taban kwana haka ya ta wasici wastausu bin nisa'i khaira, ya nuna cewa mata an halice su daga ƙashin haƙarƙari, in ka ka zauna da su to ka zauna da su a tankwara ɗin su, in ka ce za ka miƙar da su sai ka karya su, karya mace ko karya wannan ƙashin kuma shine sakin mace. To kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana a musalci a aikace, sannan ya nuna mana a cikin maganganunsa ga yadda ya kamata a yi haƙuri da mace. Kaga wani kuma yazo a wa'azinsa ka ji cewa yana faɗar ɗan abubuwa ƙanana amma yana tura mace wato cikin wuta, babu shakka wannan manhaji ne na Khawarij, ko da kuwa shi bai makace da shi Khawarij bane, saboda ba lalle ne ya ɗauko su ta kowane ɓangare ba, amma dai kuma ya ɗau sanin wani abu nasu, ko ya sani ko bai sani ba. Haka ba a bauta wa Allah da tsoro kawai, ma'ana kullum yanzan harkar tsoratarwa ce kawai a ranka. Sannan ba a bauta Allah bin raja, wato har kullum ka riƙa sa tsammani, ba ka kawo maganar Allah yana da ya tanadi uquba, Allah ya zai sa wato zai kama mai laifi, zai yi akwai kullum tunaninka ai rahmar Allah ta yalwatu dukkan komai, ai Allah mai gafara ne, Allah mai yafiya ne, Allah mai tausayi ne. Saboda haka mutum ya ci gaba da kaso ƙwararsa, yana yin abin da ya ga dama an taɓa shi ya ce ai Allah mai tausayi ne, don haka ba zai taɓa gyarawa ba shi kuma. Kullum maganar da yake maganar rahmar Ubangiji yake amma baya maganar azabarsa, kullum maganar da yake maganar aljanna yake amma baya tuna akwai kuma wuta. Wutan nan an tanade ta ga masu saɓan Allah, saɓan nan babba ne ko kuma ƙarami ne, wato kafirci ne ko ma'asiya ce, kowanne daga cikinsu zai iya shiga wuta. To idan mutum baya tuna wannan, sai dai kawai riƙa tuna rahmar ita kadai, sai dai kawai ya yi ta tunanin falala, kullum ya zo maganar a bashi falala yake, a gaya masa falala mai zai iya shiga aljanna, har ta kai ma wani in ka gaya masa sunna sai ce to mai falalarta, wato sai an gaya masa mai zai samu, sai ya kafa ɗin farashin, in ya ji ya yi masa farashi ya yi kaɗan ya ce to sunnonin da yawa. To ka gado wannan bai dace ba. Sufaye suna da wannan, musamman muta'akhirun waɗanda suka zo daga baya-baya-baya, sufancin an jagwalgwala shi, an lalata shi, an yi ƙirƙire-ƙirƙire da yawa a ciki, an shigar da abubuwa na bid'a a ciki na saɓan Allah da yawa, musamman ta fuskar aƙida, har ma ya zamana suna da abinda suke kira al-haqiqa al-qadariya, cewa man shahada al-haqiqa al-qadariya lam yanqus al-khalqa, wato duk wanda zai ga hakika ta kaddara to ba zai ki halittun Allah ba, cewa man nazara ila al-khalqi man nazara ila al-khalqi bi ayni ash-shari'ati maqatahum wa man nazara ilayhim bi ayni al-haqiqati azarahum. Kaga wannan bugunar magana ce, cewa wanda zai dubi mutane da laifin da suke yi ya kalle su da fuskar shari'a sai ya je yana jin haushin su, ya ga wancan yana shirka, wancan yana bautar dunki, wancan yana yi wa Allah izgili, wancan yana ƙaryata ayoyin Allah, wancan yana ƙaryata manzannin Allah, wancan yana taɓa dokokin Allah da gangan, wancan yana tuskunawa mu'minai, yana tuskunawa masu kira zuwa ga Allah. In ya dubi irin wannan sai ya dinga jin haushin masu irin wannan aiki, suka ce to anan ya kalle su ne da ido na shari'a, wato ya kalle su ne da ido na doran shari'a, shari'a ta ce yi kaza bar kaza, sai ya ga wane ya ki barin abinda shari'a ta ce ya bari, ya ki abinda shari'a ta ce yayi. Suka ce in ka kalli mutane da wannan idan to sai ka ji kana jin haushin su. Suka ce amma inda za ka kalle su bi ainil haqiqati, da ido na haqiqa, azarahum, sai ka ba su uzuri, sai ka ga cewa suna da uzuri. Me ya ma'anar ainul haqiqa, wato da ido na haqiqa, ma'ana ka dauka cewa sufa abin da duk da suke yi kaddara ce, Ubangiji ne ya kaddara musu su zama haka, to na me za ka ji haushin su? Kaga sai ka ba su uzuri. In ka ga mai bautar gunki yana bautar gunkin sa, ka ba shi uzuri, haka Allah ya kaddara masa ya zama mai bautar gunki. In ka ga mai saban Allah yana saban Allah, sai ka ba shi uzuri, haka Allah ya kaddara masa. Mashayin giya ne, mazinaci ne, barawo ne, dabbashi ne, menene shi, sai kai masa uzuri, ka ce haka Allah ya kaddara masa ya zama haka, sai ka bashi uzuri, ka bashi hanzari. To kaga anan babu al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, ba za kuma babu aqidar alwala wal bara, babu aqidar kaso dan Allah ka kidan Allah, su abun su duk ta abin nan. Saboda haka su a wajen su duk abin da kaga mutum yana yi kawai Allah ne yake yin abun, wannan shi ne aqidatul jabr. To kaga anan wanda zai ce ya kalli masu saban Allah ya ba su uzuri, to kaga anan baya duban janibin khaufi, janibin raja kawai yake dubowa, har ma abin ya wuce iyaka, ba wai ma waɗanda suke masu saban Allah kadai ba, har ma masu bautar dan malaki, masu bautar shanu, masu bautar gumaka, ruwar wasu ruwa, itatuwa, masu bautar dodo da tsafi da waye, duk za ka iya ba su uzuri. Kaga wannan babu shakka rushe addinai ne ma gaba daya, ba addinin musulunci ba, dan duk addinai da Allah ya aiko sun zo ne da ainihin kira ga mutane duka zuwa ga kadaita Allah shi kadai da bauta masa, da barin duk abin da ya sabawa dokar Ubangiji. Duk wani addini da Allah ya turo da wannan yazo, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an a'budu Allah wa tajtanibu at-taghut. Kaga aqidar cewa man nazara ila al-khalqi bi ayni al-haqiqati azarahu ta rushe dukkan abinda annabawa suka zo da shi, da fafutukar da suka yi ta yi, da gwagwarmayar da suka yi a wajen mai wajen aqida, annabawa gwagwarmayar da suka yi sun yi aikin banza, sun wahalar da kansu, kamata ya siyo mutane uzuri. Shi yasa za ka samu su Ibn Arabi al-Hatimi al-Ta'i mai littafin al-Futuhat al-Makkiya yana ganin cewa duk ma abinda mutum ya bautawa kawai Allah ya bautawa. To shine ma ne yake cewa wa zalika li anna al-hubb al-mujarrad wa da'awahu tambasitu an-nufus fihi hatta tatawassa'u fi ahwa'iha. Wato saboda shi tsantsar so, jimala yake saboda tsantsar so mutum ya bautawa Allah kawai, saboda shi san kawai daga awar maganar su kana san Allah, kana san zatin sa, yace tambasitu an-nufus ilayhi fihi, wato rai na samun wato sakewa, rayuka na sakewa anan, hatta tatawassa, har su fadada wato gure-gurecen su, ko su fadada cikin soyayyen zuciyar su, idza lam yaz'aha wazi'ul khashyati lillah, idan tsoron Allah bai hana mutum ba ya masa linzami. Wato kawai ka ji cewa kai kana san Allah, Allah yana san ka, sai ka ji cewa kai dan zatan Allah ne, babu abinda kuma Allah zai maka, duk ma abinda kai shi kenan, kai ai masoyin sa ne, dan fadar sa ne, kamar yadda ake gaya wa wasu wawaye, a ce da shi inda ko riƙewa ne to Allah zai so, in kuma Allah ya so ku shikenan kun gama hayewa, ko ma mai ku je ku yi ma, ko ma komai ma an halatta muku ku je ku yi. Saboda haka in babu tsoron Allah shikenan sai mutum ya je abin da ya ga dama. Yace hatta qalatul yahud wan nasara, har ta kai yahuda da nasara saboda wannan da'awar da suke da ita a zuciyarsu, ta cewa su Allah yana son su, su yan gatan Allah ne, su ahlullahi ne. Sai ta kai suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu, mu ƴaƴan Allah ne, mu masoyansa ne. To kaga saboda babu tsoron Allah, shi yasa da ka bauta wa Allah bil khubbi wahdahu, gara ka bauta wa Allah bil khawfi wahdahu, da ka bauta wa Allah da tsagwaran so kawai, to gara ka bauta Allah da tsagwaran tsoro, domin shi tsoro abinda zai sa shi ne wato za ka koro su, amma kuma za ka hana wasu su kuma su fada cikin laifi, kuma kai ma za ka yi kokarin ka hana kanka tunda ka riga ka tsoratar da kanka sosai, duk da ba daidai bane shi wannan tsoron ya wuce iyaka. To amma alal aqalla yafi wanda zai rike al-hubb wahdahu, shi yasa malamai suka ce wanda ya rike al-hubb wahdahu fa huwa zindiq, wanda musuluncin gaba ɗaya zai rufe. Amma wannan watakila zai takura musulmin ya sa wasu su fitar da kauda, amma kuma a wannan lokacin har ila yau kuma zai hana kansa wani abin na saban Allah, tunda ya riga ya sa dokoki masu tsauri. Kaga dole shi ya kokari kiyaye dokokin, shi yasa Khawarij a tarihi suka zama suna da gaskiya, ko hadisan Khawarij wato ba a damuwa dan an karbi hadisi daga Khawarij, saboda an san su suna da gaskiya. Mutumin da yake ganin saban Allah ma'asiya kafirci ne, kaga ba zai wa annabi ƙarya ba, haka su suna da wannan. A Imran ibn Hibban ɗaya ne daga cikin waɗanda suke manyan Khawarij, ɗaya ne daga cikin masu kira zuwa ga Khawarijanci. Amma Bukhari ya rawaito hadisin sa yana cikin Kitabul Lilat, shine ma yake wata waka yana cewa lokacin da yake zuga Abdurrahman ibn Buljim, yake cewa ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa li yabluga min dhil arshi ridwana, yana cewa ya wannan sara, wato saran da Abdurrahman ibn Buljim ya yi sayyidina Ali ya kashe shi, yake cewa ya wannan sara da ya fito daga mutumin da yake tsoron Allah, wanda yayi wannan saran ne kawai don ya samu yarda Allah. Wato har yana zuga ma wanda ya kashe sayyidina Ali, domin suna ga sayyidina Ali ya kafirta, daga kashe shi samun yarda Allah ne. To duk da yana da wannan aqidar ta Khawarijawa, hadithin sa yana da cikin Bukhari, amma ba za ka samu ɗan Shi'a ba ka samu Rafida ba, saboda su Rafida wato su sun mai da ƙaryar addini ce. Yanzu nan yayi maka ƙarya ya faɗi abinda ba haka ba, su sun ɗauki wannan addini ne domin shi ne abinda suke kira taqiyya. Taqiyya ka zauna da mutum kullum ya riƙa gaya maka abinda ba haka yake a zuciyarsa ba. Mu sahabban nan muna son su, mun yarda da su, mu ba wa zagin su, amma kuma da ya koma gefe zai dura musu ashar, zai zazzage su, zai ci mutuncin su. Amma kuma mu haɗin kan musulmi muke nema, wani haɗin kai kake nema ga musulmi? Ka zo gaba ɗaya ka rushe sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ka ci mutuncin su, kuma kace haɗin kai kake nema? Ya za a yi haɗin kai haka? Mutum ya duro gidanka ka kashe maka ƴaƴanka da ƴan uwanka da danginka, yace ni kuma na zo ne mu haɗa kai da kai? Kaga akwai wauta. Ka zo ka ci mutuncin mutum, ya zo cikin danginka ya zagi babanka, ya zagi mamanka, ya zagi babbanka, ya zagi babban wanka, sai ce gaskiya ina son mu haɗa kai da kai? Sai ka ce wannan zai mu haɗa kai, tunda kai mutum ne, ni mutum ne, kana da ƙafa biyu, ina da ƙafa biyu, kana da ido, ina da ido, saboda haka za mu iya mu haɗa kai. Kaga ƙarewa wata kenan. To haka Shi'a suke, za su tana ce Shi'a ina nufin Rafida, Shi'anmu na yanzu, za su ci mutuncin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, su ci zarafin da na Aisha, su ci zarafin Hafsa, su ci zarafin sayyidina Abubakar da Umar da Abu Huraira da Al-Mughira da Muawiya da Abu Sufyan, kuma su lallabo su ce mu haɗin kai muke so da musulmi. To kaga ƙarewar ƙarya kenan da yaudara, ina wannan maganar haɗin kai take a nan. Saboda haka su a gurin su ƙarya addini ne, wanda yafi kowa iya yaudara da ƙarya, to yafi kowa iya addini, yafi kowa lada. Abin da ga a cikin babubukan littattafansu inda suka yi magana akan taqiyya, kusan addinin gaba ɗaya ma sun mai da shi taqiyya. to shi yasa ga duk wanda ya kai aqidar sa ta kai aqidar raf aqidar wannan bakar bakin shi'ancin na zagin sahabbai da kafirta su to wannan babu ba za ka samu ahlus sunna sun yi daga hadisin sa ba sabanin khawarij ba ka da ka bautawa Allah bil hubb wahdahu ko bil raja'i wahdahu ba ka bauta Allah bil khashiya dan alal aqalla kai za ta yi maka linzami shi da bala yace wa yujadu fi mudda'i al muhabbati min mukhalafati shari'ati ma la yujadu fi ahli al khashya wato ana samun saba wa shari'a a cikin wadanda suke da'awar so abinda ba a samun irin wannan a cikin wadanda suke masu khashiya masu tsoro wato masu tsoro duk da ana samun abubuwan da suka kauce wa shari'a a cikin sa da yawa to amma wanda yake cikin ahlul mahabbati su ne da ƙarfi abinda su bayan su kai garkuwa da shi kenan to an fi samun saban Allah a cikin su sama da abinda ake samu a cikin ahlul khashiya wani haza qarana khashiyata biha fi qawlihi ta'ala shi yasa ubangiji ya ambaci tsoro ya hada shi da soyayya wato fi qawlihi ta'ala inda Allah yake cewa hadha ma tu'aduna likulli awabin hafiz wannan shine abinda ake muku alkawari da shi hadha din yana komawa zuwa ga aljanna wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id hadha ma tu'aduna likulli awabin hafiz wannan sakamako na aljanna shine abinda ake yin alkawari da shi ake muku alkawari da shi likulli awabin hafiz ga dukkan wani mai komawa zuwa ga Allah ta hanyar tuba ya bar saban Allah hafizin mai kiyaye shari'ar Allah mai kiyaye tubansa baya yin tuban muzuru man khashiyar rahmana bil ghaibi wanda ya ji tsoron Allah mai rahama bil ghaibi a duk da baya ganin sa duk da baya ido da ido da shi baya taba shi ya ji shi baya shakar shi amma kuma yana jin tsoron sa wa ja'a bi qalbin munib ya zo wa Allah da zuciya mai mayar da al'amari ga Allah. Allah ya ce udkhuluha ku shiga aljanna bi salamin da aminci zalika yawmul khulud wannan ita ce rana ta dawwama. Malai ya ce wa kana al-mashayikhul musannifuna fi sunnati malamai waɗanda suka yi littattafai a harkar sunna yadhkuruna fi aqaidihim mujanabata man yadhkuru da'wal mahabbati a cikin aqidansu sukan yi bayani akan a kaurace ma wanda yake yawan da'awar su shi yana san Allah shi yana san kullai magana ta su ne masu san Allah mu ahbabu rasulillahi ko ahbabullahi ahlullahi kullum magana suke nan wanda wannan da'awa ce mai hadari ka rika jin kuku ne masoya Allah kana mu kallon mutane makiya manzon Allah kana da'awar kai ne mai san manzon Allah kana yiwo kallon mutane ba su tare da Allah ba su ambatan Allah ba su zikiri ku ne ahlullahi masu zikiri domin wannan aqida tana da hadari inji malam yace malaman sunna da suka yi rubutu akan sunna a cikin aqidunsu da suka rubuta suna cewa a daurecewa wanda yake yawan da'awar al-mahabba wal khawf fiha da kukutsawa a cikin labarin mahabba min ghairi khashiya ba tare da halar tsoro ba wato ba ka sabe shi yana tsoro ba baya tsoron ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya tsoron ya sa'i biwa sunnar manzo Allah karance baya tsoron ya sunnanta bid'a ya kare ta ya bata goyen baya baya tsoron ya ci dukiyar al'umma baya jin tsoron ya shiga haƙƙin wani duk wanda baya gaban sa shi dai kawai abinda yake ji shi Allah yana san shi yana san Allah shikenan an gaya masa cewa in dai ka shigo ka ga hanyar nan tamu shikenan kai ka gama komai da komai an riga an gama maka komai kawai sai hawa jirgi a tafi ba haka za ka samu galibi waɗanda suke so su yi ɓarna a doron ƙasa suna fakewa da irin wannan hanyoyin sai ya je akwai ko wasu nafilfulu ko wasu riddai ko wani zikiri da za a bashi a ce in kana yin wannan baka da matsala dai kana yin wannan kullum to baka da matsala ko a ce in dai kana son wani in dai wani kana son shi kana masa hidima to kai baka da matsala waman yuhibbu li waman yarani fi jannatil khuldi bila buhtani wanda yake so na wanda yake ya ganni yake so na ko ya ganni ko yake so na to kawai dan aljanna ne bila buhtani dan kaga ƙarya ta shi kace ina hujja sai ce ba ƙarya nake ba kun ba ƙarya kake ba ina hujja annabawa an gantu ba a ce wacce wanda ya gansa ya shiga aljanna ba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ba da ya mutu sai da ya masa sallah ya je ya bada ligarsa aka yi masa likafani aka je aka sa shi a kabari ya sa shi da hannunsa a cikin kabari amma dan wutar arewar gani kenan kawai haka maganar ka ce kai in an ganka ko ana son ka shikenan kai kowa dan aljanna wannan ai kaga barna ce ba kankanuwa ba to wasu an dora su akan haka cewa inda kuna son wani kuna tare da wani kuka ji kuna son shi za ku liƙa hotunansa za ku riƙa zikiri da sunansa akwai a wasu gurare inda ake zikiri da sunan wani mutum ba Allah ba a ta maimaita sunansa shi ne zikirin to in kai haka kai ka gama haye gada ba ka da matsala to shi ne malam ya ce irin wanda waɗanda ba sa halartun tsoron Allah a zuciyarsu ba sa tunanin akwai dokoki da musulunci ya zo da su ya hana kaza ya yi umarni da kaza ya ce malaman sunna na farko da suka yi rubuce-rubuce sun yi gargaɗi a kan ƙaurace ma waɗannan liman fi zalika min al-fasad saboda ɓarnar da take cikin irin wannan da'awar allazi waqa'a fihi tawa'ifu min al-mutasawwifa abinda wasu ƙungiyoyi na sufaye suka fada ciki wanda waka a fi ha'ula imina fasari da yake kadi abinda irin waɗannan ƙungiyoyin sufancin suka fada ciki na mummunar aƙida wal a'mali da miyagun ayyuka aw jaba in kara tawa'if li asli tariqati tasawuf bil kulli mutasawwifa bil kulliya wannan ya ja wasu ma daga cikin malamai suka ce duk wani wanda aka jingina shi da harkar sufanci ma ba mutumin arziki ba ne mutumin banza ne wato saboda ganin abinda suke gani daga wajen sufaye na saban Allah da barna da da'awa da cika baki da holoko sai ta kai ma duk wani wanda aka taba ce musu aiwa da ma sufi ne ko suka ji sufayen na takama da shi sai su hada su yi musu kudin goro kamar yadda mun dade kaga a kasan nan aka faɗi Shehu Abdul Qadir to ba a raga mata an ce da shi bakin dutse an ce da shi falwaya ba abin da ba a gaya masa ba saboda irin abin da muke ganin masu jingina kansu da shi suna yi sai muke tsammani shi ya koya musu ya ce a yi masa haka irin abinda muka ji suna faɗa na karamomi na ƙarya da sifofin Allah da ake jingina masa ko ina kake ma yana ganinka ko ina kai magana yana jinka sai muke ga kamar shi ya faɗa da haka sai muka gaba ɗaya sai muka haɗa muka yi musu kuɗin goro muka ce shi ma falwaya ne shi ma baƙin dutse ne to da ƙarshe kuma karatu da ya karatu sai aka gane cewa a mutumin nan ashe sharri ake masa ba ruwansa sai muka gane kamar yadda kiristoci suke wa annabi Isa alayhi salam haka shi ma aka yi masa kamar yadda matsafa suka yi wa annabi Sulaiman alayhi salam suka ce matsafi ne a gurin su koyi tsafi Allah ya ƙaryata su shi ma haka aka yi masa don haka sai muka yi bayani akan cewa mutumin kirki ne kuma ahlus sunna ne wato da yana nan duk karatuka da shi zai jagorance su za mu zauna mu saurari karatunsa saboda ka kaga abinda ya faru a cikin mabiyansa shi ya jawo masa shi ne na abinda Ibn Taymiyyah yake cewa saboda irin abinda ya faru cikin waɗannan sufayen na ɓacewar aƙida da ɓacewar ayyuka har ta kai wasu jama'a ma suna inkarin asalin hanyar masu sufancin ba gaba ɗaya hatta saral munharifuna sinfaini har yazan waɗanda suka karkace a nan suka zama sinfi guda biyu sinfun yuqirru bihaqqiha wa batiliha akwai waɗanda in an ce kaza sufanci ne ko ka sufi ne ya faɗi kaza to kawai an gama bashi nassi kamar ka ja masa alqur'ani ko ka ja masa hadisi shi ka gama masa bayani in dai zaka ce sufi ne wani shehu wani ne ya faɗa shi kenan wasinfun yunkiru haqqaha wa batilaha wani kuma yana inkarin gaskiyar da take cikin hanyar da ƙaryarta gaba ɗaya wato gaba ɗaya wa abin da duk ya fito daga wannan wato gwadaban ya masa kuɗin goro
saboda haka duk abin da zai ji an ce ai wanda yake fadar wannan magana ai sufi ne kawai zai karyata maganarsa, ko da kuwa gaskiya ce. Ita gaskiya ana karɓar ta daga kowane ne, ba ka cewa wani dan yana da barna ko dan yayi abu kaza shike dan ya faɗi gaskiya ma kai abin ƙarya ce, ba ka ɗauka ba. Wannan ba daidai bane. Idan har ya zan shedan Iblis, wanda babu wanda ya kai shi dai batun kafirci, duk ma wanda ya kafirci a dalilin sai ya kafirci, shi ya jefa shi cikin kafirci, ya faɗi gaskiya annabi ya ce sadaqaka wa huwa kadhub, to ina ga wani wanda yake mabiyinsa ne? Kaga babu shakka in ya faɗi gaskiya za ka karɓa. Ballantana kuma waɗanda su ba su nutsa ba, su nutse cikin abin da yanzu kake gani da sunan sufanci ba. A baya mun yi magana akan cewa shi sufancin nan ya biyo matakai ne har yanzu matakin da yanzu muke ganin sa akai. Sanda aka fara batun sufancin ba haka yake ba. Mun yi wannan bayanin a baya, daga baya ya rika abubuwa suka rika shigo masa har ma ya zo ya gurɓace gaba ɗaya, lalace har ta kai ma abubuwan da ake faɗa da sunan sufancin ba abin da za ka kira su sai kafirci karana. To kaga ashe ba za ka ɗauka almutasawwifatul awa'il, wanda Ibn Taymiyya ake kira mashayikh, waɗanda ake jingila masu sufancin su ma haka suke ba, ba ka ɗauka haka ba. Sai dai in ba kai karatun tarihi ba, ba kai karatun tadatsu ba, baka lalle ka bincika ba, shi ne watakila za ka yi irin wannan kuɗin gora ɗin gaba ɗaya. Ibn al-Jawzi, Abu al-Faraj, Abdurrahman ibn al-Jawzi a cikin littafin Tawbisu Iblis, wato ya yi magana a kan sufaye, ya koyar da abubuwan ya suka fara. Yake cewa a zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sunan da ake bawa mutane ko dai a ce wani mumini ne ko a ce wani musulmi ne, wato ana jingina shi ga imani ne ko musulunci, a ce musulmi ko mumini. Daga baya kuma sai aka samu zahidi abidi, a ce wani zahid ne wani abid ne, wato mai gudun duniya ne ko mai ibada ne. Yace sannan sai wasu mutane kuma suka taso, suka rataye zuciyarsu da zuhudu da yawan ibada, suka ƙaurace wa duniya, suka koma kawai harkar ibada ita kadai tsagwaranta suke yi, suka maida wannan ita ce hanyar bin su, suka kadaita da wannan aka san su da ita, suka san suna da wasu halaye nasu na musamman. To waɗannan tafiya sai aka fara ce masu sufi, aka fara kira ɗayan su sufi, saboda gudun duniya ta kai suna sanya abin nan tufafin suf, wato gashin dabbobi da shi suke sutura. To duk wanda aka gaida irin shigar wannan, sai zan shiga ce da take bambance su da sauran mutane, duk wanda aka gaida wannan shigar sai ya ce da shi sufi ne, shi ma sufi ne, wato me yasa irin wannan kayan ne, shi ma ya bi tafarkin su. To duk da cewa a wancan lokacin kawai abin da suka saka a gaba shine batun ya za su yi ibada, ya za su yi tasbihi da zikiri, ya za su ƙaurace wa duniya, duk ya za su fita daga cikin sha'anin jama'a. Wannan suna na sufiya ya faru ƙablan ne a kai kafin shekara ta 200. Waɗanda suka fito da shi suka yayata shi sai zan sun ba shi fassarori daban-daban, kamar yadda Ibn al-Jawzi yake cewa wa abdaru an sifatihi bi ibaratin kaseera, suka yi bayaninsa, suka yi bayanin ma'anoninsa da bayanai masu yawa, wanda a taƙaice in ji Ibn al-Jawzi yake cewa abinda bayaninsa yake nuna anna tasawuf indahum riyadatu nafs ko riyadatu nafs, wato sufanci a gurinsu shine ka ba wa kanka training ta yadda za ka miƙa, za ka riƙa bayuwa tana jayuwa ga biyar Allah da gudun duniya. Ka ba wa kanka training ya zan ta saba, zuciyarka ta saba da gudun duniya, da haƙuri da yunwa, da haƙuri da wahala. Wa mujahadatu tabi'i bi raddihi an al-akhlaq ar-razila, ka yaƙi ɗabi'unka, ka daina miyagun ayyuka. Wa ja'alihi ala al-akhlaq al-jadila, ya zama da ɗabi'unka sun zama ɗabi'u ne masu kyau. Kana da zuhudu, kana da haƙuri da juriya, kana da ikhlasi, kana da gaskiya da sauran abubuwa masu kama da haka. Abinda zai sa ka samu kyakkyawan yabo a duniya, ka samu kyakkyawan sakamako a lahira. Yace to na farkon su haka suke, wato abinda za su ba wa kansu na training na horo, zuciyarsu ta zama tana da juriya, da haƙuri, da gudun duniya, da san mutane, da san karamci, da tsoron Allah, da ikhlasi. wannan shine abin da na farko suke kai. Sai yake wa ala hadha kana awailul qaumi walabbata alaihim iblis fi ashiya'a, sannan daga ba iblis sai yazo sai ya rika kawo musu wasu abubuwa na rikitarwa yana sa musu a cikin hanyar tasu. Thumma labbata ala man ba'dahum min tabi'ihim, sannan waɗanda suka zo daga baya su ma yayi ta shigar musu da abubuwan rikitarwa a cikin tafiyar tasu. Fakana fakullama madha qarnun zada tama'uhu fil qarni tali, inda zai ce duk sanda zamani ya wuce wani zamani ya zo iblis sai ya ƙara sa ran cewa yana fa samun nasara a cikin tafarkin nan. Abinda ya jawo saboda tafarkin ba ilimi, duk sanda aka kaura cewa jama'a ka je can bayan gari ka gina wani ɗan ɗaki kana kawai kai kana bauta Allah a ciki, ba ka so shiga cikin jama'a, ba ka neman ilimi, ba ka zama gurin malamai, babu shakka iblis zai sa rai a kanka sosai, zai yi kyakkyawan fata sama da kowa saboda kai ka kaurace wa ilimi. Shi yasa yake fa kullama madha zaman zada tama'uhu fil qarni tali fa zada talbisu alayhi, sai ya ci gaba da kawo musu rudani da rikici a cikin tafiyarsu. Yace ila an tamakkana min almutaakhirin ghaayat at-tamakkun, har shi dan ya samu dama yayi nasara iyaka a cikin waɗanda suka zo da ƙarshe. Shi dan ya riga ya karbe tafiyar ya zama shugaban tafiyar. Ibn Jawzi yace wa kana aslu talbisi alaihim annahu saddahum an al-ilm, yace farkon rikici da rudu da ya kawo musu a tafiyar ta shine ya hana su karatu, ya hana su ilimi tun farkon sha'anin sufanci. An gina shi akan gujewa ilimi, gujewa duniya, karka zama a cikin sufi. Haddathana fafrugh yadayka anhu, yadayka anhu, shi da zarar ka je sufi ya fara haddathana to ka fita sha'anin sa, ya lalace, wato zai bar wannan hanyar. Da za fara haddasa na kaka komo cikin hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ka samu waɗannan abubuwan da ake yi ba. Sai za ka ce in ka ga sufi ya fara haddasa na to kawai ka kaurace ka fita sha'anin sa. Kamar yadda suke cewa in ka ga sufi a kasuwa to wannan ka hakura da shi kawai, wato wanda ya bar hanyar sufancin. Amma yanzu ga shi nan su bayan da su ake kokowa a kasuwar. Ibn Jawzi yace farkon abin da ya kawo musu na rudu shine ya hana su ilimi. Kuma ka kula har yanzu a harkar sufanci ilimi ba a dauke shi da muhimmanci ba, sai dai magana falala da karamomin shehi da zikiri da ziyarar kaburbura da cin kasar kabari da bukukuwa, haka samu wannan shine kawai. Duk wani taro da ga biki ne dan ya kazo ka samu taro irin wanda ilimi yake karanta, wanda littafi aka bude ana karanta, ko na sufancin ba. Sai dai a zauna a hadu a faɗi falalar wani ko karamomin wani a tashi, to ka zauna kai kullun karamomin wani kake ji, kai ba ka san karamar shi wannan din nan, kai ba ka nemi tasa karamar mana. To kaga daga nan iblis ya fara samun kansu. وأراهم أن المقصود العمل يرونا مسك جوك تذكري ده ولدي ده إبادة شيني كاي أبدا إكي مقاطع أودم مالين ابن الجوزي يكي فلما أطفع مصابيح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات يا إند يبوشة فتلين إلمي أشكين سوسي سكيتا فغنيا أشكين دهو وان إكي شكين فغنيا أشكين دهو دي إند ككامة هننسا كتير دا قوفم فتال البنت زي kawai baya ganin komai duk yake gani, da ya ji wani ya kama ta aika ta inda za mu bi sai ya bi shi. To abin tarkon da iblis ya fara musu kenan, in ji Ibn al-Jawzi yace fa minhum man arahu al-maqsuda min zalika tarku ad-dunya al-jumla, wani ya nuna masa kawai ka gujewa duniya gaba daya, ka daina shiga jama'a, ka daina harkar kasuwanci, ka daina kakka yi aure, kakka yi bacci, wani ya dinga takama ce shekara 40 shi bai kwanta ba. Saboda haka yace farafazu ma yuslihu abdanahu, haka suka guje wa duk abin da zai ba su lafiya ya gyara musu jikinsu. Wa shabbahu almal bil aqarib, suka rika kwatanta dukiya da cewa kunamu ne, dukiya kunama ce. Wa nasaw annahu khuliqa lil masalih, suka manta cewa dukiya an halicce ta don maslaha. Shi yasa za ga dukiya a wasu gurare Allah ya kira ta alkhair, wa innahu li hubbil khair la shadid. Kaga ana li hubbil khair ay li hubbil mali. In taraka khairan lil wasiya, alkhair ana almal. Ubangiji ya kira shi alkhair saboda alkhairi ne idan ya zan a hannun bawa na kwarai, dukiya ta halal a hannun bawa na kwarai, alkhairi ce ni'mal malu salih lil abd salih. Annabi ya ce ma dalla da dukiya ta kwarai a hannun bawa na kwarai, ashe ba laifi ka je ka nemi kuɗi kai kara kuɗi ka zama mai kuɗi, ba laifi kai ba, matuƙar dai za ka bi hanya ta halal kuma za ka ciyar da shi inda ya dace. To su sai suka nuna cewa ai kuɗi kunama ce, wa balagu fil hamli ala nufus, suka kai matuƙa wajen wahalar da kansu, in ji Ibnul Jawzi, hatta innahu kana fihim man la yastaji, har yanzu a cikinsu akwai wanda baya ko kwanciya, dimin da'iban a zaune yake ko a tsaye yake, ba ma ya yadda ya kwanta. Wa ulai kanat maqasiduhum hasana, shi waɗannan mutanen farko wato kyakkyawan niyya gare su, ghayra annahum ala ghayri jadda, sai dai sun bi wata hanyar da ba ita ce hanyar manzon Allah ba. وفيهم من كان لقلة علمه يعمل بما يقوى إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري. يتي دقا شكيف أقول نصور قرن شن إلي منسى دك وصول قطبنا دي سينا قيادة أكيوة من ذا الله صلى الله عليه وسلم سي كربا يدي أعيكي دس صور قرن شن إلي. يتي ثم جاء أقوام سنة سي وصول تعدي سكا ذوكما شكيف تفيا فتكلموا له في الجوء سكا يمسوا مسوا بغندنو دوائزي أكن زماد يمع والفقر ده زما ده تلوثي والوسواس والخطرات ده وسواسي ده ابوها ما سكرتوا ازوتيا كل ما قال ده سكي كنا وسواسي كل ما رقى وسواسي الارنكا كل ما رقى كاو ابن ما قال رفلل الرمى كمين اقري ايا علوم الدين نجا ذالي يا عبادي قداء كم فلل الرمى انا يوما تكيد فلل في سبيل الله yawa ai bala'i ne, ubangiji ya kira ta bala'i, wala nabdu wanda kun bi shay'in min al-khawf wal ju'i, amma ka zo ka ce wai zama da yunwa a dauna da yunwa kawai ba gaira ba dalili ba dan ka rasa ba, in dai yau kayi sadaka ne sai ka samu lada, abinda ka samu ka bayar sai ka billa sai ka hakura ka zauna da yunwa ba komai, wannan ba laifi ka yi isari anan ka fifita buƙatar wani akan taka, amma Allah ya baka abincin da zaka ci ka ture kace ba zaka ci ba, kai ka fi son ka zauna da yunwa. In ka ga irin wadannan hadisai daga zaliya ka a cikin yaulubuddin dan ya faɗi falalar yunwa abun bakin gani, in ka ga irin bayanai da ya kawo da misalai na wasu masu zama da yunwa, sai ka ga kawai in dai haka addini yake gaskiya kai ka hakura a ce kada ka ci abinci sai idan ka ji cewa bakinka gaba daya ba danshin yawu ya kushi, ka matsa ka motsa ka tsotsa ka ji ba so lokacin da aka yadda ka dan samu gurasa kwaya ɗaya ko rubin gurasa ka ci, ko kuma sai ka tofar da yawunka ka ga ba kudan da ya sauka a kai saboda babu wani abu na maiko, amma in ganin guda ya zaɓi tukaka ci da saura da gaza da tsotsewa ba, to kaga in aka zunuwa mutane aka addini yake dan Allah wa zai addinin nan hai ba. Wa sannafu fi zalika mithlu al-harith al-muhasibi, har ta kai kamar su harith al-muhasibi har littafi akan irin waɗannan, littafin al-muhasaba na al-harith al-muhasibi shi Imam Ahmad gargadi suka rika yi akan karanta shi, suka ce littafin bid'a ne, magana Abu Zur'a tana nan lokacin da aka tambaye shi game da littafansa yace littafin bid'a ne, ku kaurace musu ce littafai ne da za su raba ka da tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, magana Abu Zur'a Turrazi ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi yasa ba sa gabu ciji da su, mana yace wa ja'a qaruna fa hazzabu mazhab at-tasawuf, sai wasu suka zo suka ƙara tace mazhabar sufanci, فأقروا بصفات من يزوه بها sai suka ƙara tace sufancin, sai suka ƙara ebo wasu sufofi, suka ce wannan sufofin su za su tabbatar da cewa na sufi ne. Kasa ana yin gaba kuma abubuwa suna ƙara tsauri, wasu kuma suna shigowa su ga cewa kai batun yunwa ɗin da yawo a jeji da zama a jeji da rashin bacci, mu gaskiya ba za mu iya ba, amma kuma ya kamata mu ci gaba da sufancin. Kaga dole a yi kwaskwarima kamar yadda ake yi wa kundin tsarin mulki, kullum kowa ya zo ya gaba ya tashi da manufarsa ba, sai tsara kwamiti ya ce a yi masa gyara. To haka sai aka tsaki tacewa, suka ce to yana daga cikin alamomin sufi al-iktisasu bil muraqqa'a, ya rika sa kaya masu mahu masu faci, sannan walwajdu warraqsu wattasfiqu, ya rika duk abin da ya ji a ransa kawai ya ɗauka gaskiya ne, ya yi aiki da abin da duk ya ji a ransa kawai ya yi fatawa da shi, ya kira mutane a kansa, ya yi rawa, ya yi tafi, duk wannan alamomi ne na cewa ya shi sufi ne. Wata mai ya zubin da ya ratin na zafa, amma su waɗannan sun ɗan ƙara, sun ɗan sha bamban da waɗancan na baya wajen yin tsafta da tsarki. Summa ma zana al'amru yunanna, Ibn Jawzi ya ce al'amarin sufanci kuma bai gushe ba, ana ta ƙara-ƙara a cikinsa. Wal ashyaq yaz'una lahu awza'an, shehune suna ta sa masa ƙa'idoji iri-iri. Wa yatakallamuna bi waqi'atihim, suna faɗar irin abubuwan da su suka yi, duk abinda wani shehi ya yi sai ya zama kuma ƙa'ida ne a cikin tafiyar. Wa yattafiqu ba'duhum 'ala al-ulama, amma dai kuma suna nan akan ne ƙauracewa malamai. La bal ru'yatu ma hum fihi awfa al-ulum, suna ganin abinda su suke kansa yafi koma wani ilimi cika. Hatta sabahu al-ilm al-batin, har suka kira shi ilimi na batini. Waja'alu ilm al-shari'ati ilm al-zahir, suka baida shari'a ita kuma ilimin na zahiri. Saboda haka nasu yafi. Wa minhum man kharaja bihi al-ju' ila al-khayalat al-fasida, daga cikin su akwai wanda saboda tsabar yunwa sai da ya zama kamar mahaukaci. Akwai wanda ba suke haukacewa har yanzu, a sa su a ɗaki a hana su ci da sha, ba iska isasshiya, ga wani wuriji mai wahala, ga ba bacci. To daga nan yau da gobe an kulle mutum ya yi sati ɗaya biyu uku, shikenan sai fara fita daga hayyacinsa, sai fara hauka, sai fara sumbatu. Wadda al-ishq al-haqqi wal hayman fihi, har ta kai ma ya rika cewa shi yanzu ya zama Allah ko yana san Allah ko ya rude a cikin Allah. فكأنهم تخايلوه شخصا مستحسن الصورة فهابوا فيه, suka baida Allah kamar wani mutum ne ko wata yarinya ce ko wani dan namiji ne mai kyau wanda suka mato wajen san sa. Wa haula ibn al-kufr wal bid'a, ibn al-jawzi yace wadannan suna tsakanin kafirci da bid'a. Thumma tasha'abat bi aqwamin minhum al-turuq, sannan daga ba dariqu kuma sai suka zo, ko wace dariqa sai ta jawo su, ko wace dariqa sai ta janata. ففسدت عقائدهم, ايش اكيدن سي suka gama lalacewa kuma. فمن هؤلاء من قال بالحلول, daga cikin su akwai wanda ya kirki aqida hulul, cewa Allah zai sauka cikin wani shi ma ya zama Allah. ومنهم من قال بالاتحاد, a cikin su akwai wanda yake ganin in an haɗa Allah ya haɗu da wani zai shi ma ya zama Allah. وما زال ابليس يخبطهم بفنون البدع, ابليس بيغشي بينا sa su fagamniya da ainihin ruku cikin bid'o'i daban-daban. Hatta ja'alu li anfusihim, sunanan har suka zan suna da sunnoni ga kawunansu wanda su saba sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yayi magana doguwa da tafi wannan Ibn al-Jawzi, wani in ya ji magana ta sai ya ce a gurin Ibn Taymiyyah ya dauka wannan maganar ta shi wannan malamin ya zo tun gaba ne Ibn Taymiyyah. Yau ta haifi Ibn Taymiyyah shekara ta 600 da 61, 661. Shi kuma wannan malamin ya bar duniya shekara ta 595. Kaga an ya mutu tun ba a Ibn Taymiyyah ba, amma kun ga irin yadda ya sifanta maka yadda sufanci yake. Kaga in ka zo kace su Ibn Taymiyyah shi ya soki su, to ya za ka yi da maganganun Ibn al-Jawzi, sai yana nan talbisu Iblis. Maganganun da ya faɗa sun fi wannan. Ya ci gaba, kun ga ya ɗauko maka tarihin abin yadda ya fara, har lokacin da aka fara kiran wani sufi, har lokacin da aka fara yin wasu abubuwa wanda yake cewa suna yi da kyakkyawan niyya amma kuma sun saba wa sunna, har ta kai ya kai ga waɗanda yake ganin abinda ma suke kafirci ne kawai. Haka in ana magana sufanci, kasancewa wani abu ne mai dogon tarihi sama da shekara 1000, wanda ya biyo zango 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 har ya zo kan zangon da yanzu yake kai, yanzu duk wani wanda zaka samu yana sufanci yana jingiruwa zuwa ga wata dariqa, to yana kan wannan abin na ƙarshe da Ibnul Jauziyya yake faɗa. Mafi shahara dariqu da muke da su dariqar Tijaniya, ka duba Jawahirul Ma'ani ka ga irin abubuwan da suke ciki, dukkan abinda wannan Ibnul Jauziyya yake faɗa wallahi su ne a ciki. Shi yasa littafin ba zai karantu ba, mun sha irin wannan kalubale mu ce tun da dai rigima ake akan dari, mun ce dari kunnan suna da kyau, mu ne ba mu gane ba, ana cewa mu ba mu gane ba, tun da mu ba mu shiga dari kun ba da haka ba mu gane ba, to a ganar da mu mana biyi su waɗannan littattafan da muke cewa a cikinsu an yi kaza sai ku ɗauko ba haka Allah ya ce ba hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, ilimin da ke gare ku ku fito mana da shi mana, Allah ma ne ma ya a fito masa da ilimin, to kuma mun kushe ba za ku fito mana da shi ba, kuma mun je mun fito da shi ku ce sai mu ga ba zai yiwu ba, sai a fito sai a ce maka kaza da yanzu na faɗi alhaqiqatul qadariyya wanda suke cewa man shahada haqiqatul qadariyya faqat amul takalif, shin wannan haka yake ko ba haka yake ba, ni ne ban fahimta ba, sai a zo a yi bayanin me ya haqiqatul qadariyya din. Abubuwan nan da suke cikin Jawahirul Ma'ani na rasa daɗin faɗa wallahi ba su karanta wa'azin da izala ta yi a baya, ai ba ta hango komai a cikin Jawahirul Ma'ani ba, wallahi ba su gani ba, ai da balbalin da suke yi sai ya fi abin da suke yi. To abinda aka gani salatul fati ita aka yi ta dawurwuri a kanta ta fi Qur'ani ta, to wallahi akwai magana da ta fi wannan, akwai maganar wa'adatul wujuji tsantsa a cikinsa, maganar duk abinda aka bautawa Allah aka bautawa, wata maganar in ka ganta wallahi ba za ka yadda a Jawahirul Ma'ani sai ka kara buɗa ka gani ko ba zai tsaftace ba, ba yadda za a ka tsaftace shi. Yanzu kwata akwai sinadarin da zaka zuba a kwata, an gane kwata akwai sinadarin da za ta koma gare, amma wallahi shi ba zai kaga gara kwata. Ai hakuri, magana ce ta kawo magana, saboda anan Ibn Taymiyyah ya yi magana, don akwai waɗanda suka ɗauka cewa ai Ibn Taymiyyah ma ya yabi su fa ya yi fadari ku, a Ibn Taymiyyah bai ba inda ya yi fadari ku, ya yi magana akan sufaye farko-farkon yadda al'amarinsu akwai mutanen kirki da ake dingina a sufancin ba mutanen banza bane, wannan kuma muna faɗa kullum, muna faɗa wasu sunaye da ana jin su a bakin waɗancan, ana ji suna faɗa Ibrahim ibn Adham muna faɗarsa, Sulaiman Abu Sulaiman ad-Darani muna faɗarsa, Junayd ibn Muhammad Sayyid al-Ta'ifa muna faɗarsa, kuma muna cewa waɗannan ba su yi waɗannan abubuwan da yanzu ake yi da sunan sufanci ba, kaga ashe kenan mun yarda a farko-farkon abin bai kai haka ba, amma daga yadda Ibn Taymiyyah abin Ibn al-Jawzi yake faɗa su abubuwan da gaba su suka lalace, shedan yayin galaba akan su ya lalata aqidun su, ta haka yanzu ana so a yi sufanci to a koma kan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama, in dai sufanci shine tace halaye da dabi'u da zaman mutum ya zama na kwarai, to babu abin da ya kai sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wa sannat wa sintu yunkiru haqqaha wa batilaha, wasu kuma suna inkarin gaskiyar da ke ciki da ƙaryar da ke ciki gaba ɗaya, kamar alaihi qawa'idu min ahli al-kalam wal fiqh, kamar yadda wasu kungiyoyi daga cikin mutakallimu na masu ahli al-kalam da fiqh suke kai, malai ce wa sawabu abin da yake daidai, inma huwa al-iqraru bima fiha wa fi ghayriha min muwafaqati al-kitabi wa sunnah, a yadda da abin da yake cikin waɗannan hanyoyi da ma wasu su abin da ya dace da al-kitabi wa sunnah a yadda da shi, wa inkaru lima fiha wa fi ghayriha min mukhalafati al-kitabi wa sunnah, ayi inkarin abin da yake cikin su da ya saba wa al-qur'ani da sunnah, kamar dai yadda ka san mauqifi ko matsayin musulmi ga hadisan ahlul kitab, abin da suke buran ahlul kitab, abin da ya dace da al-qur'ani da sunnah a yadda da shi, abin da ya saba da al-qur'ani da sunnah a jefar da shi, to haka koma wane ne zai yi magana abin da ya dace da alkur'ani da sunna a karba, abin da ya saba alkur'ani da sunna a lawar masa kayansa. Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ce ba mu ikon bidda ونولا منا قريا قريا شبان يكون كوشي متى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
وانا هيكي شوابا يا سلمة منين قسكير مغند دا ake kafa hujja da ita ana jinginawa Imam Malik na cewa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tazandaka aw man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tafassaka. Ma'anar abin da Hausa shine wai wanda yayi ilimin fiqh, ma'ana ya san addini amma bai yi sufanci ba, to ya zama zindiki. Ko wanda yayi sufanci bai yi ilimin fiqhu ba, to ya zama fasiki. To wannan magana ƙarya ce. Duk wanda yace Malik ya faɗa ka, sai kawo isnadin zuwa ga Malik, ko ya kawo magana a cikin littafin Malik, ko ya kawo isnadin ta wanda ya ji daga wani har zuwa ga Malik, sai a duba kuma isnadin a ga lafiyar su. Amma kawai magana ka kawo ta kai ta faɗar ta a matsayin Malik ya faɗa, kai daga jima Malik zai faɗi wannan, to shi wannan sufancin yayi. Shi ga yamin wani dariƙa wayayi, ko wani wuri dai aka bashi yake yi. Abinda muka san Maliku da shi ilimin hadisi, su kuma a gurin su ilimin hadisi ba hanya ce ta su ba, duk wanda yake neman ilimin hadisi ma a kakkaɓe masa hannu a fita sha'anin sa. Yanzu muka gama maganar wannan, haka wannan magana ƙarya ce, ƙarya ce, ƙarya ce, ba gaskiya ba. Wanda yake mai askari ya ce ba a sallar juma'a biyu a gari ɗaya, idan aka yi juma'a nan ga tsohon masallaci, wato idan aka yi juma'a, to na dai gane me yake nufi. To mai askari ya faɗa, Mubashi'a ya faɗa, wannan ba shi ne yake nuna cewa ya zama hukunci ba, sai idan ya kawo masa dalili da zai kafa hujja da shi akan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa haka. Amma kawai shi ya faɗa, wannan ba hujja bace, babu wani nassi da ya nuna haka. Abinda ake yi masallacin juma'a bukata ke sa a yi shi, na'am ana san a tattaru a guri guda in haka za ta samu, amma idan akwai bukatar a yi wani masallacin saboda yawan jama'a, babu laifi, babu inda aka hana yin wannan. Za ka wannan magana ba ta da wani dalili, ba ta da wata hujja, kuma akwai hujja sai a kawo. Na yi rantsuwa da Alkur'ani akan cewa ba zan ƙara aikata wani aikin saƙo da nake yi ba, amma daga baya na koma na aikata shi. To yanzu kuma na bari tambaya, shin menene matsayin rantsuwar da na yi da farko da Alkur'ani, kuma ta yaya zan roƙi Allah ya yaze min rantsuwar da na yi ta farko? Na rantsa kai da Alkur'ani rantsuwa ce, domin Alkur'ani sifar Allah ce, wanda ya rantse da sifar Allah ya rantse da Allah. Alkur'ani maganar Allah ce, maganarsa sifarsa ce. Wa in ahadun minal mushrikina istajaraka fa'jurhu hatta yasma'a kalam Allah. Haka Alkur'ani maganar Allah ce, wanda ya rantse da Alkur'ani ya rantse da sifar Allah. Haka wannan rantsuwa ta kullu, idan ka karya ta, to za ka yi kafara, za ka yi kafarar rantsuwa. Fa kafaratu it'amu 10 masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fa siyamu 3 ayyam dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum. Wannan shine abinda Ubangiji ya faɗa na kafara, ciyar da miskinai goma daga tsakatsakin abincin da ake ci a gari. Fa 10 masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum, ko yi musu sutura, aw tahriru raqabah, ko yanta baiwa ko bawa. Faman lam yajid, wanda bai samu waɗannan abubuwa ba, ba zai iya ciyarwa ba, ba zai iya tufatarwa ba, ba zai iya ɗanta baiwa ba, fa siyamu 3 ayyam, sai ya azumin kwana uku. Wanda ita ce kafarar rantsuwarku idan kun yi rantsuwa, dalika kafaratu aymanikum idha halaftum. Saboda wanda ita ce kafarar da zai yi in yi haka, shikenan. Wannan kuma yana cewa na tashi sallar asuba, sai na ji ni cikin najasa, sai na wanke tufafina, to bayan kwana uku ina wanke sai na ga akwai najasa da bata fita ba, to mala ya zan yi sallolin da na yi a baya. Ana kana nufin najasa maniyi, to mani ba najasa bane bisa kauli raji, bisa kauli mafi rinjaye wanda dalilai suka fi mara baya, mani ba najasa ba ne, saboda haka ba najasa ba ka gani, mani ka gani, saboda haka kai sallah ma ba wani abu. In kuma kana nufin najasar, wato ka ga bawali ko wani abu na bayan gida ko wani abu a cikin tufarka, ka wanke kana san ya fita ka je kai sallah, daga baya ka ga akwai sallar ka ta baya ta yi, babu maganar sai ka sake sallah. Ka wanke najasa daga tufafi ko daga gurin da kake sallah wajibi ne, ba wai shar'i bane ne na sallah. Akwai bambanci tsakanin shar'i da wajibi. Shar'i shine abinda in babu shi to babu sallah. Wajibi ko abinda in kai sakaci da shi kana da zunubi, kana da alhaki, to kuma anan babu ma sakaci a ciki, kai iyayen ka kuma daga baya ka fuskanci a kurkure, to sai ka wanke saboda sallolin da zaka fuskanta nan gaba. Na baya kuma muna maka fatan Allah ya karbi aikin ka. Ana iya yin sallah da wankan idi ko juma'a kamar yadda ake iya yi da na janaba? A'a, na janaba raf'ul hadath ne, dauki kari ne babba. Shi yasa Ubangiji ya ambace shi bayan alwala, in za ku yi sallah ku yi alwala, in kuna da janaba ku yi wanka, haka alqur'ani ya nuna. In kuna da janaba sai ku yi wanka in za ku yi sallah, don haka ba sai ka sake alwala ba. In ba ka da janaba ka yi alwala ta isa. Da Allah ya faɗi, idza qultum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn, sai ce wa in kuntum junuban fatahharu. Wankan idi wanka ne na sunna, ba wanka ne na wajibi ba, kuma ba na dauke kari bane. Wankan juma'a shi ba wanka ne na wajibi, amma kuma shi ba na dauke kari bane, saboda haka shi ba matsayin ba zai zauna a makofin alwala ba, don haka ba za ka yi sallah da shi ba. A hadisin nan da yake cewa ma'u zamzama lima shuriba la, wato ruwan zamzam yana da abinda aka sha shi domin sa. Ana nufin idan mutum yana da bukata masu yawa zai iya shan ruwan zamzam da nufin Allah biya masa wannan bukatar. Haka ne ko ba haka ba ne? Na'am, haka ne. Wannan shine zahirin hadisin, wanda yake da bukata ya sha ruwan zamzam yayi addu'a. Ba wai kawai ka sha ruwan zamzam ka sha kurumin ka, ka sha da diyar ka yi addu'a, ya Allah ina fatan kaza kaza, ina ka roƙi Allah da babban masaki, to ana fatan Allah ya ansa maka. Shine abin da ake nufi da hadisi, za ka bi girman bukatar ka, kar ka ga cewa ta fi ƙarfin wannan. Me ya inganci wannan hadisi? In imru'ul qais sahibu liwa'i ash-shi'ri ila an-nari, liwa'i ash-shu'ara ila an-nari, wato imru'ul qais shine ma'abocin tutar mawaka zuwa ga wuta. Hadisin bai inganta ba. Sannan yace menene bambancin imru'ul qais? Ba shakka wuta zai tafi saboda ya mutu kafiri ba musulmi ba, zai ce yana cikin alul jahiliya, amma ba duka alul jahiliya bane za su ku wuta. Dan Allah, menene ingancin cewa mai littafin kitabul azani dan shi'a ne, kuma malam menene ingancin littafinsa? Abul Faraj al-Asfahani ba shi'anci ake, an jefe shi da wani abu mai kama da shi'anci, amma ku jefen shi ma da nasibanci, ba ma shi'anci ba, nasibanci. Kuma littafinsa akwai kwashe-kwashe. Kitabul Azani littafi ne kamar bola yake, wato za ka iya tsintar wani abu mai amfani a bola, amma kuma mafi abin da ya fi yawa a ciki tarkace ne, da haka ba littafin arziki ba ne. Idan mutum ya yi haɗari tare da iyalansa sai duk suka mutu, shi ya tsira, shin za ya yi musu azumi ko ba zai yi ba? Abinda nake fahimta daga tambayar shi ne direban, don ba direba ba ne ba buƙatar a yi tambayar. In shi ne direban, shi ya tsira suka mutu, na'am, shi ne sabab ɗin rasuwarsu, don haka zai musu zai yi azumin kafara, ba wai don suna iyalansa ba, shi kenan ai iyalansa ne ba wani ba. Sannan ya ce idan mutum ya banke mutum biyar duk suka mutu a lokaci ɗaya, shin azumin 60 zai yi ko kuwa kowa sai ya yi masa nashi 60 ɗin? Maganar a lokaci ɗaya ba ya da wani tasiri a tambayar. Indai ka banke su kuma a sanadiyar wannan bankewar suka mutu, ko a nan take ko bayan kwana ɗaya wannan ya mutu, bayan kwana biyu wannan, sati ɗaya wannan ya mutu, amma dai duk wannan dai bankewar ita ce ta yi sanadiya. Haka duk hukuncin ɗaya ne, kar ka ƙara da cewa a lokaci ɗaya, ko da a lokaci ɗaya ne. Abinda kike magana mai inganci mai dalili shine kowanne zai masa azumin sa, kowanne rai zai masa kafararsa, ba za ka dubule su rai da rai ɗaya ba, don kafarar ta kashi ta sanadiyar salwanta wannan ranni. Zaka ya zaka haɗe su su duka ka ɗauke su a matsayin rai ɗaya, ba sababin ake dubawa ba, ka ce ai sabab guda ɗaya bane, a'a, abinda sabab din ya haifar. In mutum ɗaya ne shikenan, in mutum biyu ne biyu za a yi kafara, za ka yi kwana abin nan shahararren mutatabi'ain, kowanne ka yi masa shahararren mutatabi'ain. Sai wannan yake cewa muna fatan alkhairi, Allah ya saka duniya da lahira. Sai yace bayan haka muna neman alfarma a wajen malam, da ya nema mana wajen ƴan uwanmu musulmi da ke wannan waje, ko za a samu a ɗauki nauyin karatun nan a gidan rediyo, musamman FM, domin wanda ake sawa a gidan TV ba kowa ke samun ganin shi ba, saboda muna da wahalar wutan nefa da kuma tsadar abin nan man fetur da ka ƙara da haka. Ba kowa zai iya zuba mai ba kullum. To, na karanta maka abin da ka rubuta, san haka muryarka ta isa ga waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su iko, ya hore musu abin da za su iya bayarwa, domin a ci gaba da sawa waɗanda suke ƙauyuka masu ji, domin waɗanda suke da ƙauyuka babu shakka za su fi amfana da na rediyon. Daga nan har daura za a ji shi har zuwa Jibiya da sauransu. Kai har Kano ma akwai waɗanda da suna sauraro, har Malaɗi. Kaji wani ya ce har Lagos malam Adam. Saboda haka wanda yake son ya yi wannan jihadin ko ba a buɗe take, mu dai abinda za mu iya shi ne mu zo mu karanta mu fassara mu yi bayani gwagwaran abinda Allah ya hore mana. Duk sati dai indai da rai da lafiya babu wani uzuri za mu zo mu yi wannan biiznillahi. Ya rage kuma ƴan uwanmu kowa ya ba da tashi gudunmawa ya yi abinda zai iya yi, kuma duk abinda kai Allah kai wa dan Allah kai, kuma dan kanka kai, kai dan Allah kai za ka mori abin. Duk wanda zai shiryu a dalilin ka, to kana da ladansa har tashin kiyama. Don haka wannan wata kofa ce wacce ke a buɗe. Dan ba mamaki a irin haka kai da mai karatun ku yi kankan ladan naku yanzu kusan koma watakila kai ka ɗara shi ma. Za ka ga dai kofar nan a buɗe, kuma muryar ka abinda ka faɗa na karanta na isar maka ga waɗanda suke wannan guri, masu wadata, ƴan siyasa, masu manyan ma'aikatan gwamnati, ƴan manyan ƴan kasuwa, manya da ƙanana ma, duk suna iya shiga cikin wannan aikin alkhairi. Ina ga na ya kamata mu tsaya sai sati mai zuwa insha Allah, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.